أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد يو الحميد أشرند إيقا وتر رمضان هجراء النبي صلى الله عليه وسلم تدبود دريه أدود ثلاثين دا أفو كما ترى قواتن تقف نشكرا تدبوديو دا قوم شابيو تميلادية rana farko a cikin goman karshe na wannan wata mai albarka waɗanda take kuma waɗannan sune waɗanda kwanakin su da dararan su duk suka fa alkhairi a cikin kwanakin sauran watan kuma dararan wannan kwanaki suka zamanto su suka fa alkhairi akan dararan shekara baki daya zamu ci gaba da tafsirin mu na alqur'ani mai girma a cikin tafsirin suratul an'am za mu tashi aya ta 154 insha Allah a tambayoyi da akai akwai wannan da yake cewa ina neman karin bayanin hadisi yadkhulul jannata aqwamun afidatuhum mithlu afidati at-tayr an abi huraira ina neman karin bayani akan wannan hadisin daga abu huraira cewa waɗansu mutane za su shiga aljanna zukatan su kamar zukatan tsuntsaye me ma'anar wannan hadisi a zahir ma'anar wannan hadisin daga cikin abinda malamai suka faɗa shine ishara ne zuwa ga wato at-tawakkul cewa a da tawakkalin su suka samu shiga aljanna domin tsuntsu shine mai tawakkali tunda ba shi da wata hanyar sana'a amma zai dogara ga Allah ya fitar da safe yana cikin jin yunwa cikin sa babu komai amma kuma ya dawo cikin sa koshe bai san inda zai fita ba amma zai fita kuma zai dawo a koshe to Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci cewa a cikin al'ummarsa akwai mutum 70,000 da za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala azab ba tare da hisabi ba ba tare da azaba ba aka ce su wane ne wa ya rasulullah yace alladhina la yarqun wala yastarqun wa ala rabbihim yatawakkalun sune wanda yake ba sa yin tawaida wato neman ba sa zuwa su neman ma wani su yi tawaida ga wani dan waraka su kuma ba sa neman ayi musu kuma suke dogaro ga Allah ma'ana ba sa riko da waɗansu asbab amma suke dogaro ga Allah kawai to wannan ishara ne ga waɗansu an fassara wannan hadisin da cewa ishara ne ga wannan wato tawakkalin su haqqat tawakkul ala Allah azza wa jal riko da asbab shari'a ne ba cewa akai kada kai riko da asbab ba kai riko da asbab sannan kai tawakkali haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana yace yaqil ha wa tawakkal wanda ba kawai da yazo ya tambaye shi yace ya rasulullah an daura taguwa ta ko kon dogara ga Allah kawai in rabu da ita shi zai tsare min ita yace ka daure ta sannan ka dogara ga Allah to wannan shine abinda ake cewa to amma wannan baya kore mu cewa akwai mutane waɗanda suke dogaro ga Allah haqqut tawakkul akwai su a cikin al'umma duk da yake shari'a ta zo da asbab kuma abinda shari'a ta koyar kenan domin kada a sa mutane su je su abinda yake wato babu wato su yi inkarin shari'a su rinka ganin mai riko da asbab kamar ma ba shi da tawakkali ne su waɗannan wanda ake yabo kuma sun yi riko da daidai gwargwado na asbab din su amma ba ka dogaro akan asbab dogaran su akan Allah ne jalla wa ala kamar kana da sana'a kada ka dogara ga cewa samun ka kawai daga wajen sana'a ne ko kuma tunda kana da sana'a dole sai ka samu sai kai arziki ta nan kai itik ka dogara ga Allah ne ka dogara ga cewa Allah ne mai azurtawa domin kana da sana'ar ba lalle ya zamanto kan cewa arzikin naka ya zo ba haka zalika idan ka sha magani kada ka ce ba za ka sha magani ba ka sha magani amma ka dogara ga Allah kan cewa do Allah madaukakin sarki shine zai warkar ba maganin ba ina son na san hukuncin fadin bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin a ƙarshen suratul tin a cikin sallah domin naji a wasu masallatan ana yi an ruwaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karanta watin yana cewa a ƙarshen ta alaysallahu bi ahkamil hakimin yana cewa bala wa nahnu ala zalika min ash-shahidin amma hadisin bai inganta ba hadisi ne da'if shi yasa ba a aiki da shi. Amma wanda ya inganta shine a ƙarshen suratul qiyama, alaysa zalika biqadirin ala an yuhyiyal mauta, an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa bala subhanak. Saboda haka idan mutum ya faɗa a nan wajen babu laifi, sawa'un a cikin sallah ko a wajen sallah. Amma ƙarshen suratul tin hadisin bai inganta ba, sai dai wanda suke ganin hadisin ya inganta, wanda ke kuma ni ban san wani daga cikin malamai da ya ce hadisin ya inganta ba a cikin iyakar abin da na sani ba, ina cewa babu bane. Ni a cikin sani na ban san wanda malamai da ya inganta shi ba. To amma idan wani ya sani kuma yana ganin hadisin ya inganta, in ya faɗa haka ba za a yi masa inkari ba. Amma akwai hadisi ɗin sai dai bai inganta ba. Na ji wasu masu tafsiri suna cewa Asiya wacce ta kasance matar Fir'auna za ta kasance matar annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. To gaskiya ban san lafazin, ni ma ina jin wannan ana faɗa, amma ban taɓa ganin hadisi marwi daga annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Ana cewa da Asiya da Maryam duk za su zamanto matan annabi sallallahu alaihi wasallam a aljanna. Idan akwai wani nassin hadisi ban san shi ba, amma yana daga cikin la'alla ko kiyasi suke yi, suna cewa tunda su ne fiyayyun mata, kuma kowace mace za a aurar da ita ne ga wanda yake daidai ita a matsayi a cikin aljanna. To shi yasa tunda su ta yin zamanto ba wanda ya dace da su illa annabi sallallahu alaihi wasallam, ko kiyasi malaman nan suka yi Allahu a'lam. Amma dai ban san asali ba a cikin hadith, don ko a lokacin da ambaton a cikin kitabu Bada'il Khalq a cikin Sahihul Bukhari, wanda a ciki akwai babin ambaton Bani Isra'il, wanda har ya hada da ambaton Maryam binti Imran da ita kanta Asiya din, da hadisai da suka zo a iyakar abinda zan iya tuna, Ibn Hajar bai kawo wani hadisi da yake tabbatar da wannan ba. Saboda haka Allahu a'lam, amma in Allah yadda zan kara bincikawa ko cikin Kanzul Ummal a gani ko akwai hadisi da ya zo da wannan insha Allah. Na ji an ce duk lokacin da za a wuce da gawa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kan miƙe tsaye, ko da ku gawar ta wanda ba musulmi ba ce. Idan wata musulmi ce an ce yana yi musu addu'a, tambayata a nan ita ce ina barar tambayata a nan ina barar wannan addu'ar da yake yi. Hadisin cewa yana miƙewa saboda kwarjinin mutuwa, amma cewa an ruwaito yana yin wata yayin da ake wucewa da gawa ban sani ba. Amma dai annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin addu'a ga gawa kafin a binne ta, kamar yadda ya ga Uthman ibn Maf'un da ya zo ya same shi bayan ya rasu, ya rufe fuskarsa sannan ya masa addu'a, Allahumma rfa' darajatahu fil mahdiyin wa ahlufu fi aqibihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, Allahumma afsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Wato Allah ka dauka darajarsa a cikin shiryayyun bayinka, kuma ka zamanto khalifansa a cikin abin da ya bari na bayansa, kuma ka gafarta mana da mu da shi baki daya. Allah ka yalwata kabarinsa, ka sanya masa haske a cikinsa. To daga nan ne waɗansu malamai suke cewar yana daga cikin addu'ar da ake yi ma mamaci kafin a kashe shi, kamar kafin a binne shi, kamar yadda ya zo a cikin Ahkamul Jana'iz na Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi ishara ga wannan. Amma lokacin da ake tsayawa ga jana'iza ko wata addu'a da aka ruwaito ana yi, ban san wannan ko ba zan iya tunawa ba a cikin Ahkamul Jana'iz. Na'am. Sannan kuma shi al'amarin ma na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فادعوه واتقوا لعلكم ترحمون.
أن تقول
إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين. أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدق عنها فنجزي الذين يصدقون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدقون.
نعم الله تعالى يأتي ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون. سنن مكبام النبو موسى للتاتي وتلتاتي وانديك فنني دهوك سني شيني التوراة تماما على الذي أحسن ميتشكا وقواتو كيوتتا وروت اندتك كيوتتا وتفصيلا لكل شيء كما من ربي واغ كومي مي بينا واغ كومي وهدى ورحمة كما شريا دو كما رحمة لعلهم بلقائهم دو من كونر واتو سزمنتو ما سي إيماني دفادوا دو بنججنسو سوني وطن دا أكسو كد للتافن الأمة دا أكسو كد للتافن جريسو سوني يهود. وهذا كتاب أنزلناه تو ونن للتافي نيدا مكسو كدشي مبارك ميتارن البركة فاتبعوه دنهاك كبيشي واتقوا كما كزمنتو ما سوران الله لعلكم ترحمون دو منك أو نر واتو كسامو واتو أجيك أنكو دو منك أو نر الله مدوك كنسركي يجيك أنكو. أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا دو منك دكو شيء أن سوكد للتاتيني كوي جواتو كنجيو يبيو وأن دسوك جباتيمو سوني يهودا وادن سارا وإن كنا عن دراستهم لغافلين كما مو حقيقة مو من كسنشي مرب كنا جبر واتو كويون ونن للتاتي ناسو. أو تقولوا لو أننا أنزل علينا الكتاب كو كما كوشي دا أنسو كد للتاتي أكمو لكنا أهدا منهم دا ممتزا من تو مفيا شريا بيسا سو وأننا واتو يهودا واند نصارى. فقد جاءكم بينة من ربكم للتاتي مبيني بياني هجة مبيني أتازومك دقاء بنججنك وهدى ورحمة دكما شريا دكما رحمة وتدك نصصومك دقاء بنججنك دوة أن نصفانينا القرآن. فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها تباين زوا ونن للتاتي دباين زوا ونن هجة توانيني يفذالينشي دقاء وندي كريتا دآيوين الله كما يحن متاني بن آيوين الله. سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب ده سنو زامي ساكيا جوات اندا زامي ممونا ساكيا زامي ساكيا جوات اندا سوكي حنا بالآيو يمو دواتو ممونا عذابا ودفك ممونا بما تكون سبو ده حنا متاني بن الله ده سوى كسنشي سناي. نعم الله تعالى يتي سنم كبام الموسى للتاتي ونم بعين نفن سنم wato ba annabi Musa littafi bayan waɗannan wasiyoyi da aka ce qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum tunda saukar at-taura kafin zuwan alqur'ani wannan at-tartibul khabari ne bada labarin abinda aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ne bayan ya faɗi cewa qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum alaykum thumma qul ataina musal kitaba sannan ka ce mun ba mu ka gaya musu cewa mun ba mu annabi Musa littafi munasabar tunatar da al'umma tunatar da jama'ar mutane musamman kuma da waɗanda aka saukar da alqur'ani a zamanin su mushrikan makka da ambaton cewa an ba mu annabi Musa littafi tare da cewa sun sani tunda sun san Yahudu kuma sun san annabi Musa shi aka aiko ya zuwa gare su kuma sun san littafin da aka ba mu annabi Musa shine At-Taura fa'idar ambaton tunatar da su a wannan makami shine domin a tunatar da su da abu wanda yake shine kashin bayan sakon At-Taura sune abinda ake cewa Decalogue the 10 commandments dokoki guda 10 da aka ba mu annabi Musa wanda tamkar waɗannan dokoki guda 10 ne da Allah ta'ala ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mutane ga abinda Allah ya haramta domin sun kunshi abubuwa guda 10 na farko Allah tushriku bihi shay'an kada ku shirka wabil walidaini ihsana ku kyautata ma iyaye wala taqtulu auladakum min imlaqin kada ku kashe iyayenku saboda gudun talauci wala taqtulun nafsa wala taqrabul fawahisha kada ku kusanci alfasha ma zahara minha wa ma batan wala taqtulun nafsa allati harrama Allah kun ga biyar kenan kada ku kashe rai wanda Allah ya haramta sannan wala taqrabu malal yatim kada ku kusanci dukiyar maraya san illa allati hiya asar hatta yablugha ashuddahu wa awfu alkayla wal mizan ku cika mi wato keli da miza ma'auni da kwanan au wa awfu alkayla wal mizan bil qisla nukallifu nafsan illa wa idha qultum fa'jilu ku adalci wajen magana wa bi ahdi llahi awfu ku cika alqawrin Allah wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wana ce tafarki na mi kake ku bi shi kun ga umarin guda 10 kuma abinda aka ba mu annabi Musa dake cikin At-Taura na abubuwan nan guda 10 abubuwa ne waɗanda suke sune akan annabawa dukkan addinan annabawa suka kunsa shine tauhidi da makarimul akhlaq da kuma abubuwa da za su kawo ingantacciyar rayuwa wajen mu'amalar mutane kuma abinda waɗannan suka kunsa kenan amma sun yi saban al'umumin annabawa sun yi sabani wajen irin ayyukan ibada da aka ba mu kowane annabi kun ga shi yasa ba ambaci sallah da sauran ayyukan ibada ba a cikin waɗannan abubuwa sai aka ambaci abubuwa da suke sune wato ginshiken addini na tauhidi da kuma jami'i da ya tara wato makarimul akhlaq kun ga abubuwa guda 10 da aka tambaya da aka umarci annabi Musa kamar yadda suka zo a cikin sifrut takwin da kuma sifrut tathniya Deuteronomy shine ku sani cewa ni ne Allah ubangijinku ba ku da waɗansu ababen bauta ba ni ba kada ku sanya na farko kenan na biyu kada ku sanya ma kanku wato surori na gumaka da za ku rinka bauta ma kuma kada ku dauki sunan Allah a bisa wato kada ku izgili da sunan Allah ku tuna da rana ta bakwai wato ranar da za ku girmama ita ce rana Asabar kuma ku girmama ubanninku da iyayenku mata ubanni kamar Hausa Sokoto ku girmama iyayenku maza da iyayenku mata shine girmama iyaye kenan na biyar kenan kada ku yi kisan kai na shida na bakwai kada ku yi zina na takwas kada ku yi sata na tara kada ku yi shaidar zur na goma kada ku zamanto marowata makarimul akhlaq wanda yake a cikin dukkan shari'o'in addinai an yi umarni da su wannan su ne na annabi Musa to fa'idan cewa mun sannan muka ba mu annabi sannan muka ce da kai ka gaya musu cewa mun ba mu annabi Musa littafi dan wato a kamanta alqur'ani din nan da at-taura kamar yanda at-taura ta zo aka gina ta akan umarni abubuwa guda 10 wanda shine ginshiken addinin da aka ba mu annabi Musa to haka alqur'anin nan ma aka gina shi akan waɗannan umarce guda 10 da suke ginshiken wannan addini kamar yanda at-taura ta zamanto tafsilan li kulli shay bayani na komai haka alqur'ani yake tibyanan li kulli shay wa tafsila kulli shay shi ma bayani na dukkan komai kamar yanda at-taura yake shiriya ta kasance shiriya da rahma haka alqur'ani yake shiriya da rahma kamar yanda at-taura ta zo ta dawo da wato bani isra'il ya zuwa ga addinin kakanninsu addinin annabi ibrahim da ishaqa da yaqub da kuma al-asbab wanda sun manta da shi bayan lokaci ya tafi mai tsawo wala takunu kallazina utul kitaba fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum kada ku zamanto kamar waɗanda aka ba su littafi da lokaci ya musu tsawo sai wato daga lokacin annabci da ya zo musu har sai suka manta zukatansu suka kekashe to haka zalika alqur'ani ya zo ya dawo da larabawa da suke kan addinin annabi isma'il wanda shi kuma daga addinin annabi Ibrahim ne, amma sun baddala shi, sun cancanta shi, sun manta da shi, to alqur'ani ma yazo ya dawo da su. To da haka akwai kama ne yawa tsakanin at-taura da alqur'ani. Shi yasa sai aka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ka faɗi waɗannan abubuwa guda goma ya rasulullah, to sannan kuma gaya musu cewa fa ku tuna mun ba mu Musa littafi. Shi ku littafin nan da muka ba mu annabi Musa tamaman alal ladhi ahsana, a cikin bayanin tamaman alal ladhi ahsana akwai fuskoki a wajen malaman tafsiri cewa at-taura mai cikawa ne ga waɗanda, mai cikawa ne na ni'ima ga waɗanda suka yi ihsani, domin a cikin bani Isra'il a cikin su akwai muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin, akwai mai kyautatawa, akwai mai cutar kansa, mai cuta ga kansa, mabayyaniyar cuta ga kansa. To waɗanda suka cin suka sun kyautata daga cikin bani Isra'il, at-taura ta zamanto mai cikawa ni'ima ce a gare su. Wato wannan shi ma ishara ne ga abin da Allah ta'ala ya ba mu musulmi a cikin Al-Qur'ani, yace wa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. To at-taura ita ma cikawar ni'ima ce ga muhsinina, ga masu ihsani a cikin mabiya addinin annabi Musa. Amma shi ko Al-Qur'ani cikawar ni'ima ne ga al'ummar baki daya, ga al'ummar baki daya, kowa ya zama, kowa yana da rabo a cikin cikar ni'imar Al-Qur'ani. Wato hatta waɗanda yake ba masu kyautatawa ba, su ma kansu Al-Qur'ani cikin ni'ima ne, domin an buɗe musu kofar tuba da zuwan Al-Qur'ani. Fuska ta biyu kuma shine tamaman alal ladhi ahsana, ai wato mai cikawa ne, ai tamaman kamilan jami'an lima yahtaju ilayhi min ash-shari'a jaza'an ala ihsanihi. Wato Allah ya ba mu annabi Musa at-taura mai cikawa, mai kammalawa ga shari'a, sakamako akan ihsanin annabi Musa. Tunda Allah madaukakin sarki yaushe ba mu annabi Musa at-taura, bayan ya masa alƙawarin kwana 40, da ya cika alƙawarin kuma kwana 40 din nan wanda suka tike da ƙarshen ashiru zulhijja, ya azumin kwana 30 su ne na kwanakin zulƙa'ida, sannan aka ƙara masa da kwana 10 akai, wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbihi 40 layla. Wannan kwana 30 din da annabi Musa ya yi da ƙarin kwana 10 suka zamanto 40, kwanaki ne na ibada da ya yi, ihsani da ya yi ma Allah. Allah madaukakin sarki ya bashi at-taura, ba wai cewa wai shine dalilin annabci ba, a'a, ai a lokacin ma annabi Musa annabi ne. To da kada ka dauka cewa zaka iya shiga cikin halwa sannan ka wayi gari kace ka samu annabci, ai annabi Musa ma gashi an ce tamaman alal ladhi ahsana, ba annabi Musa tuni dama annabi ne, sannan Allah ya yi masa wannan ni'adin na kwana 40. To ihsanin da yayi shine Allah madaukakin sarki ya bashi at-taura mai cikawa ga ni'ima, mai cikawa kai ga mai cikawa ga shari'a, ga shari'a wadda take miƙaƙiya wadda Allah ta'ala ya ba mu annabi Musa. Fuska ta uku kuma kan cewa ita at-taura mai cikawa ce ga ihsanin duk wanda ya yi ihsani daga cikin mabiya, daga cikin bani Isra'il, wanda duk suka zama to masu ihsani daga cikin bani Isra'il, to at-taura mai cikawar ni'ima ce gare su. Wannan yana kusa da fuska ta farko da aka ambata. To wa tafsilan li kulli shay, kuma at-taura mai bayani ce ga dukkan komai. Shari'ar annabi Musa, yadda take shari'ar annabi Musa, tana da bayani akan komai da komai, wajen ibada da wajen mu'amala. Idan ka dauki abubuwan da ke ciki, tana nan ku iya shiga cikin internet ku ga al-mishna, ku ga mishna wanda ke shine littafi da ya bayani hukunce-hukuncen fiqihun su. Za ku gani idan kuka zo kuka dauki babin riba, sai ka dauka, wato kana karanta littafin fiqihun musulunci, inda suke tafsilin yadda haramcin riba yake a cikin mu'amala da illar haramcin riba da sauransu. To akwai bayanin komai ita ma a cikin at-taura, sannan al-qur'ani, kamar yadda al-qur'ani shi ma ya zo da bayanin komai, illa iyaka cewa at-taura ta kunshi abubuwa na tsanance-tsanance wanda Allah madaukakin sarki ya sauƙaƙe ma musulmi dukkan wannan ƙaidi da wato ƙangi da aka sanya mabiya addinin annabi Musa. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, kamar yadda Allah ya sanya annabi sallallahu alaihi wasallam, annabi sallallahu alaihi wasallam yana sauke musu nauye-nauyen su, wal aghlal allati kanat alaihim, da kukumi wanda da ya daure al'ummomin da suka gabata, babu shi a cikin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kada ba ka dauka kan cewa to tunda at-taura tafsilan li kulli shay'in ne al-qur'ani, ma haka ai wata kila daga at-taura aka kafo al-qur'ani kenan. ka karanta ka ga bambanci tsakanin kuma bainal mashriqi wal maghrib. To a cikin wannan ayar akwai bayani, akwai bayanin cewa at-taura ta cika ni'ima ga bani Isra'il kamar yadda alqur'ani ya cika ni'ima ga al'umar musulmi musamman al'umar larabawa. Sannan at-taura ta farki ce da zaka kai zuwa ga tabbatar da imani ga ranar lahira, ga ranar lahira, tunda Allah ta'ala ya ce la'allahum bilqa'i rabbihim yu'minun. Allah ya ba su at-taura domin su yi imani da lahira, haduwar lahira. Saboda bani Isra'il yayin da lokaci yayi tafiya ce tafiya har sun manta ma da lahira, sun zamanto tankar mushrikai ne su, duniya kawai suka sani, kamar yadda suke a wannan zamanin, kamar yadda Yahudawa suke a wannan zamanin. Allah ta'ala ya bayyana su da cewar da rashin san su ga lahira, da mantawar su ga lahira, da cewa wala tajidannahum ahrasan nati ala haya, zaka same su sun fi kowa a cikin mutane kwaɗayin rayuwa. Yawaddu ahduhum law yu'ammaru alf sana, ɗayan su yana burin a rayar da shi shekara 1000, wama huwa bimuzahbihihim min al'azab an yu'ammar. Kaga wala tajidannahum ahrasan nas, a cikin dukkan al'umumin mutane sun fi kowa kwaɗayin duniya. To wannan kuma wani abu ne ya sanya saboda sun manta da lahira. To Allah ya ba su at-taura don ta tunatar da su lahira, wanda ya nuna kan cewa a cikin at-taura akwai abin da yake zai mayar da wanda aka saukar da ita gare su ya zuwa ga lahira, ya zuwa ga imani da lahira. To kuma wannan ibarar shine abin da Allah ta'ala ya yi mana ishara a cikin suratul hadid, ya ce alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala min al-haq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablihim fa tala alayhim al-amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun. Yanzu lokaci da yi ba ga waɗanda suka yi imani, zukatansu su yi tsoro, wato su yi khushu'i ga Allah, su yi kaskanci da tsoro ga Allah, da kuma abinda ake saukar musu, su ji tsoron Allah saboda abin, wato su ji tsoron Allah, wato su ji tsoron Allah saboda ambaton Allah, da kuma saboda abinda ake karanta musu, da abinda ake saukar musu na ayoyin Allah. Kuma kada su zamanto tamkar waɗanda aka ba da littafi a gare su, sune Yahudawa da Nasara. Fatala alaihim al'amad, zamani ya tsawo a gare su, wato zamani ya tsawo a gare su wajen nisan su daga asalin addinin su shine zuwan annabi Ibrahim. Faqasat qulubuhum, sai zukatan su suka kekashe. Saboda koyaushe yayin da mutane suka yi nisa tsakanin su da shiriyar annabin su, da zamanin annabin su, to suna nisa daga shiriyar sa. To kada musulmi su zamanto tamkar ahlul kitab. Ash-shahid anan shine kan cewa nisan da ahlul kitab suke daga annabawan su shine sanya su suka manta da lahira, zukatan su suka kekashe. Dan kekasar zuci ɗaya daga cikin abin da ke kawo kekasar zuci mantawa da lahira, mantawa da rumin. Yayin da mutum yake tunawa da mutuwa, yake tunawa da lahira, to wannan zai rage masa buri, zai rage masa saban Allah. Domin kuma buri, yayin da ka yalwatu a cikin buri ka manta da lahira, ka gafala da Allah, to shine kuma sai ka manta da da'ar Allah, ka manta da haƙƙin Allah, sai ya zamanto kana cikin saban Allah. To Allah ya mana wasiya da kada mu zamanto haka. Sannan a cikin wannan akwai bayanin cewar at-taura a cikin ta akwai bayanin komai. Sannan kuma at-taura shiriya ce kuma rahama ce ga bani Isra'il. Sannan Allah ya ce wa hadha kitabun anzalnahu, wannan littafi ne da muka saukar da shi mai yawan albarka. An ambaci littafin aka mayar da shi mubtada, bayan kamata yayi ya zamanto maf'ul ne, maimakon a ce wa hadha anzalnahu, maimakon kawai a faɗi kan cewa wannan mun saukar da shi, ko kuma a ce wa anzalna hadha, mun saukar da wannan, wa anzalna hadha alkitab, mun saukar da wannan littafin. Abin da yasa aka kawo shi da wannan siga na aka sanya littafin ya zamanto mubtada, dan wato a ɗaukaka ambatansa, a ɗaukaka matsayinsa, a kuma faɗe shi akan cewa Qur'ani ne, ba a kunya faɗansa, wannan littafi ne, anzalnahu, da muka saukar da shi kuma mai albarka. Fattabi'uhu, dan haka ku bi shi, ya ku wannan al'umma wanda kuke da'awa kuna kan addinin annabi Ibrahim, kuna kan addinin annabi Isma'il, su ne al'ummar larabawa, da kuma duk wanda za su zo daga bayansu na wato ummatu da'awa, al'ummar da aka sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira su zuwa ga addinin gaskiya. To ku bi shi. An ambaci alqur'ani da sifa guda biyu da ce cancanci a bi shi, shi ya sa aka kawo shi da fa'ut tafri, dan haka ku bi shi. Dan me ai, dan mu wannan sifa ta sa guda biyu. Na farko cewa munazzalun min indillah, Allah ne ya saukar da shi, tunda ku Allah ne ya saukar da shi, ba za ka samu sabani a cikinsa ba, ba za ka samu karkata a cikinsa ba. Na biyu mai albarka ne, wato dan kwaɗayin wannan albarkar ya kamata ku bi shi. Don haka dukkan mai hankali ya san cewa idan aka sifanta wani, in aka sifanta littafi da waɗannan sifofi guda biyu, to ya cancanci dukkan mai hankali ba ma sai an masa wasiya ba ya zabura kan ya bi shi. To alqur'ani ku haka yake, kamar yanda aya ka kutan kwaciyar wannan ta gabata wanda a ciki mun bayyana yaya fuskokin albarka dake cikin alqur'ani take. Abubu fuskoki da dama na albarkar alqur'ani wanda yake Allah madaukakin sarki ya ambace shi da wannan sifa na albarka, muka faɗi fuskoki masu yawa na wato tarin alkhairi da albarka dake cikin alqur'ani a mai sarki. Wattaqu kuma ku zamanto masu tsoro, nan an kwadaitar da su da kan cewa su yi taqwa, domin taqwa sifa ce wadda yake sananniya hatta a cikin jahiliya kuma ana burinta. La'allakum turhamun, dan ku amfa, dan ku zamanto an ji kanku. A cikin wannan akwai alkawari akwai ban tsoro. Alkawari shine cewar duk wanda ya bi alqur'ani zai samu rahama, domin an ce ku bi shi ku ji tsoron Allah dan ku samu rahama. Wato kenan alkawari ne ga mabiya alqur'ani kan cewa za su samu rahamar Allah. Dan haka mai albushir, duk wanda yake ya kai mai bin alqur'ani kai albushir da rahama daga Allah jalla wa ala. Rahama ba irin wato rahama wanda yake babu kamarta, ba irin rahamar mutane ba, rahamar Allah ba irin rahamar mutane ba, wanda ko yaushe mutane abinda suke hangowa kenan daga ƴan majalisa, muna kai kukan mu ga wakilin mu wanda ya tafi Abuja wanda muka zaba, unguwar mu ba ta da transformer, dan haka aji tausayin mu, aji kan mu, azo a sa mana. To ba rahamar Allah ba irin wannan rahamar bace. Rahamar Allah wanda take ba ta da iyaka ce, ba ta da iyaka a nan duniyar ma ba za a dafar kowa ba, domin rahama ce wanda yake take tabbatar da rayuwa ga mai rayuwa. Ka san ko babu rahama irin wannan, mai rai ya zama to kan cewa an miƙar da rayuwarsa, dan majalisa ba zai iya baka rai ba, ba zai iya baka abin da zai miƙar da rayuwarka ba. Saboda haka ina kawo misalin dan majalisa ne, kada ku ce ina musu biki, amma dai ina kawo misalin ne yanda zaka ji in ka bude radio ka ji mutane ana ta cewa aji tausayin mu, gwamnati ta ji tausayin mu, ai mana kaza ai mana kaza. To ku dawo duk daga wannan, ku dawo ku nemi wajen rahamar wanda ke ta hakika shine a wajen Allah. Ku bi alqur'ani, fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Akwai kuma ban tsoro, ban tsoro shine kan cewa idan ba ku bi shi ba to ba za ku samu rahama ba. Shine fa'idar an rufe ayar da cewa la'allakum turhamu, domin ayi alkawari ga waɗanda suka bi shi, kuma azabar da su a kwaitar da su gaban alqur'ani, kuma ayi ban tsoro ga wanda ba su bi shi ba, kanta to ba za su samu rahama ba, ba ko wanda baya son rahama. Sannan Allah ta'ala ya ce an taqulu innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min bainina. Wannan uslubi na alqur'ani malaman nahwu sun yi sabani fuska biyu, waɗansu suna kaddara wato masdar a bayan an din, ai wato an tajid wato mujanabatan qaulukum innama unzila alkitab, dan gudun fadin ku cewa an saukar da littafi ne. Wannan shine madhabar basriyin. Madhabar kuma alkufiyin shine su kaddara la annafiya, an la taqulu, dan kada ku ce, wanda ke jide ma'anar su daya ne cewa wato daga cikin hikimar saukar da alqur'ani gare ku, ya ku wannan al'umma wadda ba taɓa bata littafi ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, tace al'ummar larabawa da kuma al'ummar da'awa wadda tun daga zamaninsu har duniya ta tashi, ɗaya daga cikin hikimomin da aka saukar da alqur'ani gare ku shine yanke hanzari. A yanke muku hanzari, kada ku ce ai littafi an bayar da shi ne kawai ga yahudawa da nasara, muku ba bamu littafi daga sama ba, don haka ba mu kuma ba mu san yaran su ba, ba mu san dirasar wannan littafin, ba mu karanta ba. Wa in kunna an dirasatihim lagasirin, mu wato marafkana ne gabarin koyan wannan littafin. Addirasa, abinda ake nufi addirasa, kamar yadda ya gabata a cikin tafsirin suratu Ali Imran da kuma a cikin wannan suran, wal yaqulu darasa, shine at-ta'lim, wato karanta abu sau ɗaya, sau biyu, sau uku, sau hudu, kai ta maimaitawa domin ka fahimce shi da kuma domin ka haddace shi, wannan shine dirasa. Amma mujarradin ka karanta kawai kamar yadda ake karatun jarida, wannan ba dirasa ba ce. Saboda haka kada karanta alqur'ani kamar karatun jarida, ka karanta shi karatun wanda zai haddace, karatun wanda zai fahimce shi ya gane shi. To abinda kuma duk wanda aka ba su littafi, abinda aka kirawo wato abinda aka umarce su da shi kenan, bima kuntum tuallimuna alkitaba wa bima kuntum tadrusun. Shi yasa la yahudawa suke kiran ɗakin bautar su ɗakin wato ɗakin karatu, inda ake karatun at-taura ake bayyana shi, ake kiransa midrash. midrash da yake kasan larabci da ibriyanci duk asalin su ne duk yaran annabi ibrahim ne asali lugha ce samiya to da haka zaka samu kalmomin kusan ɗaya suke salam da shalom in suka ce salam a larabci sallama a wajen su kuma shalom sallama duk kaga duk ma'ana ɗaya ne madrasa midrash madrasa wajen karatu midrash wajen darasi wajen koyon at-taura baitul midrash haka sai haka ma ko a cikin hadisi maza haka ana cewa fa ataw baitul midrash suka zo ɗakin karatu to ala kuma a ibriyanci sai su ce masa midrash to dirasa shine karatun littafi na Allah a maimaita shi kamar yadda Yahudawa suka kasance suna karatun littafin su to larabawa suna cewa wannan ishara ne ga abinda mushrikai take ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam na dalilin rashin bin sa cewa ai wannan innama unzila alkitabu ala ta'ifatayn min qablina an saukar da littafi ga wanda suka gabace mu ne mu kuma mu iya karatun sa har rantsuwa suke akan wannan wa aqsamu billahi jahda aymanihim la in ja'ahum nadhirun la yakununa ahda min ihda al-umam suka rantsi da Allah iyakar karfin rantsuwar su cewa idan mai gargadi ya zo musu za su zamanto sun fi shiriya bisa waɗanda bisa ɗaya daga cikin al'ummomi da suka gabata to duk daga cikin uzurin sai da suke kawo to Allah yake cewa daga cikin hikimomin saukar da alkur'ani din ya yanke wannan hanzari hanzarin nasu guda biyu ne na farko cewa ba a ba mu littafi ba kamar yadda aka ba mu Yahudawa da Nasara to gashi an ba ku littafi na biyu aw taqulu law anna unzila alayna alkitabu lakunna ahda minhum da mu an ba mu littafin da sai mun fi su shiriya wato saboda alfaharin su da suke da shi akan kansu larabawa suna da alfahari da matsayin su saboda ne domin sun ji fasahar su babu al'umma da take larabawa fasaha al'umma da san yadda za ta sarrafa harshen ta irin larabawa babu ita a cikin tarihi hatta mutanen greek sun shahara da falsafa amma ba su shahara da balagar yare ba irin yahudawa za su yi maka falsafa ai hudu ba wanda yake za a yi falsafa har ma ana ganin ma wato a daga irin ilimin falsafar su abinda yake ƙarya ma za su iya mai maka da shi gaskiya saboda irin tartibin hujja da logic mamɗe abu wanda yake baki ne su mai maka da shi fari kuma a zo a gaggaya maka daga ai wasa da hankalinka da logic har kai da cewa farin ne bayan kuma baki kirin ne to su suna alfahari da wannan to haka larabawa su kuma suke alfahari da yaren su to saboda wannan alfahari da suke yi da harshen su na larabci da gwanancewa wajen ka suna ganin inda su ne aka ba su littafi wani yahudawa wane su inda su ne suke da littafi kamar yadda yahudawa suke da at-taura la yakununa ahda min ihda al-umam da sun zamanto sun fi shiriya daga cikin al'umomi da ake da su to wannan fasahar ta su yasa ke ganin hatta fahimtar su ma ba kamar fahimtar mutane bace hatta zakirar su ba kamar zakirar mutane bace kwarai da gaske kam suna da zakira wanda yake ba ta irin mutane ba kasida ce za a zo a yi a dil majaz ko a auka sai daga cikin kasuwannin su na jahiliya lokacin hajji kasida baiti 1000 mutum zai zo ya tashi tsaye ya karanta ta daga farkon ta har karshen ta mutanen da suke zaune a nan wajen daga jin ta sun haddace sau ɗaya kawai suka ji aka yi ilka'in ta amma sun haddace wannan a cikin kabilar Larabawa yake tarihin su ya tabbatar da wannan kuma shi yasa har a yanzu din suna da irin wannan yanzu idan ka je a cikin dajin Mauritania akwai wani wanda an yi ta yaya ta abin nan ɗinsa wanda ya haddace kamusul muhit dictionary na larabci wanda yake ce masa al-kamusul muhit na Feruzabadi ya haddace shi wanda wannan dictionary kamusul muhit shine Shehu Abdullahi Danfodio Shehu Abdullahi Gwandu da ya same shi ya waƙe shi a cikin hitnur rasin a cikin ilimin sarf kuma yin ilhaƙin waɗansu kalmomi ma wanda yake babu su a cikinsa in ka karanta hitnur kamar duk abin da ke cikin kamusul muhit kana da shi ne to ba mamaki irin Shehu Abdullahi ma sun haddace shi tunda ya waƙe shi hitnur wanda makarantun zaure kaɗan ne ake karantar da shi to a shahid kaga har yanzu akwai duk wannan abin daga cikin waɗansu daga cikin larabawa a Mauritania ko ba ina gaya muku jiya bane a cikin wannan karni akwai shi yana nan wanda yake haddace kamusul muhit to larabawa suna alfahari da kansu akan wannan suna cewa da mu aka ba mu littafi da mu aka auda ululu anna unzilal kitabu la kunna ahda minhum da mun fi su shiriya to kun ga wannan ba hujja suke ma kansu ba to sai Allah ya yanke hanzarin su sai Allah ya ce faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum wa hudan wa rahma to hujja ma bayyana ya ta zo muku daga ubangijinku abinda zai kama ku da hujja kun ce da an ba mu littafi da mun fi su shiriya to an ba ku littafi kuma kun sani cewa wannan littafin ba na bayin mutum bane domin da larabci ne ba da wani yare ba walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fusilat ayatuhu a'jamiyyun wa arabi da mun sanya shi alqur'ani bobawa wanda yake ba balarabi ba da sasace ce me yasa ayoyinsa ba su zama to bayyanannu ba saboda su duk wani bayani in ba alarabci yake ba ba bayani bane to gashi Allah sai Allah ya ba su littafin wanda yake kuma su fusaha'u ne bulaga'u ne masu fasaha ne masu balaga ne suna karanta shi kuma ya kayar da su ya kayar da su dan ta'jizin da alqur'ani yayi ba ta'jizi ne ga wani ba kaye ne ga gwanayen larabci wanda suka iya wanda za su zo su yi kasida a jita dan dadin ta kaga har wani har in suka yi wata magana mai dadi sai ga har wancan da harshe ake yi sai ga ana wallashin lebe wato magana ta yi dadi kamar wani ruwan zuma ne ake lalata iya magana malam wajen waɗanda suka san iya magana din ko akwai wani ko a zamanin da akwai wani aboki na Allah ya kara masa alkhairin sa da yake ba ni labari yake cewa wani malami da ya koya musu a SAS wani malami ba masare malamin balaga idan ya karanta musu wani wata magana mai balaga sai ga shi ma yana wani tanda harshen yana wani tanda ba wato leban sa saboda ka wato magana dadin ta yayi dadi to su ne waɗanda alqur'ani yayi ta'jizin su ya kayar da su yace idan kuna da awarkan in kuna shakka akan cewa alqur'anin nan mu ne muka saukar da shi to ku zo da sura da kamar sa basu gwada ba sun san ba za su iya ba da aka samu alkindi aka ce masa ya kawo da sura kamar sai ce su kake na mayar da kaina abin dariyar larabawa a ce nayi a ce ga abin da nayi nake cewa zan kawo don kun san abin da akan yi a lokacin kwanakin mina kamar wasannin Olympics din nan wasannin Olympics ga mutanen Greek ƴan Sparta su lokacin ne ake nuna karfi ake nuna gwarar jiki to sun kuma mutanen Athens waɗanda suke masu falsafa su ma suna da irin wannan wanda yake za a zo a nuna gwanin cewa wajen iya musu bisa mantiki to larabawa su ma suna da irin wannan a kwanakin mina sai a zo a nuna gwanin cewa wajen iya magana saboda haka za a zo a yi tahkimi a hukunta wane ne yafi iya waka wane ne yafi iya shi'ir wane ne wakar sa tafi balaga saboda haka idan da alkindi ya zo ya ce zai da aka ce masa ya kawo sura kamar ta alqur'ani ya ce zai kawo da sai mai da kansa abin dariyar larabawa shine cewa ya zo an yi tahkimi ya fadi rirat shi yasa ya ce da muguwar rawa gwan makinta shi dan haka bai gwada ba kuma wanda ya gwada a cikinsu sai musailima tilkazzab ba wanda ya fi su wauta da yayi ya kawo shi ma surarsa ta yawabar sai ka'a abdullahi amr ibn al-as lokacin ba musulmi bane yace wallahi laqad alimta anni a'lamu annaka kadhib yace wallahi ka sani cewa ni na san cewa kariya kake dan da yace to yaya ya ka gani sai ce ka wallahi ka san na san kariya kake to alqur'ani ya kayar da su sufu sahau din da bulagau din to kaga ko ya cancanci Allah sai ya ce faqad ja'akum bayyinatun to hujja ma bayyana ya ta zo muku daga ubangijinku wa hudan wa rahma kuma da shari'a da kuma rahama to bayan wannan kuwa kuma ba ku bi ba to sai Allah ya bayyana hukunci to faman azlamu mimman kadzaba bi ayati Allah wa yafu zalunci daga wanda ya karyata ayoyin Allah wa sadafa anha kuma ya hana wadansu su zo su bi ta sadafa tana zuwa da ma'ana a araba ya bujire to amma bujire wannan ba wannan ma'ana ake nufi ba ana domin al-i'rab bujirewa tana cikin kadzaba tana cikin karyatawa duk wanda ya karyata ya bujire to kuma tana zuwa da ma'anan wato sadda'an wato ya hana waɗansu su bi ayoyin Allah, wanda yake ita ce ma'anar anan, domin ita ce ta fi wannan shi ne fi komai zalunci. Shi ne Allah ta'ala yake cewa alladhina kafaru wa saddu an sabilillahi zidnahum azaban fawqa al'azab, waɗanda suka kafirta su ne wato kareta ayoyin Allah kenan, wa saddu an sabilillah su ne wasadafa anha, suka hana waɗansu bin tafarkin Allah. Zidnahum azaban fawqa al'azab, mun ƙara musu azaba akan azaba. To anan kuma sai Allah ya ce wane ne yafi zalunci da wanda ya karanta ayoyin Allah, sannan wannan ayoyin Allah da sannu za mu sakanta ma waɗanda suke hana abu ayoyinmu da su al'azab. Ita ce fassara a suratul Nahl da cewa zidnahum azaban fawqa al'azab, za mu ƙara musu azaba akan azaba. Bima kanu yafsidu, a can yace bima kanu yufsidu, saboda ƙarnar da suke yi. Nan kuma yace bima kanu yafdifun, saboda hana mutane bin hanyar Allah da suke yi. Hana mutane bin hanyar Allah ita ce barna. To a cikin wannan akwai bayanin cewa Allah madaukakin sarki ya tabbatar da hujjarsa akan kafirai. Akwai kuma bayanin kan cewa alqur'ani hujja ce mabayyaniya, alqur'ani shiriya ne, kuma alqur'ani rahma ne, kuma alqur'ani mai yanke hanzari ne. Ya Allah ya yanke hanzarin wato larabawa da dukkan waɗansu wanda aka kira su zuwa ga alqur'ani, Allah ya yanke musu hanzari. Sannan kuma bayanin kan cewa zalincin da yafi komai muni shine zalincin karyata ayoyin Allah da hana mutane bin ayoyin Allah, sannan kuma da mummunan sakamakon waɗanda suka yi wannan zalinci.
Hal yanzuruna illa an ta'tiyahum al-mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbik. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون.
الله يقول هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة. To me suke sauraro illa wato face mala'iku su zo musu, ko kuma amarin ubangijinka ya zo musu, ko kuma waɗansu ayoyin ubangijinka su zo musu. Ranar da waɗansu ayoyin, ranar da sashen ayoyin ubangijinka suke zuwa musu, wannan rana imanin rai da bata yi imani ba kafin wannan lokacin ba zai amfane ta ba. Hakanan imanin rai wanda yake bata tsina nama kanta komai na aikin alkhairi ba, shi ma ba zai amfane ta ba. Kulin tadhiru ce ne musu ku saurara, inna muntadhirun mu ma muna saurarawa. Fasara ayar wajen fadin Allah ta'ala aw ya'tiya rabbuk da cewa aw ya'tiya amru rabbik, ko umarnin ubangijinka ya zo maka. Saboda fasara wannan ayar yana cikin suratul Nahl, tunda Allah ta'ala a cikin suratul Nahl yake hal yanzuruna illa an ta'tiyahum almala'ikatu aw ya'tiya amru rabbik كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على فانظر كيف كذلك فعل الذين من قبلهم فما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون. اكن سوره النحل الله ياتي سن مي سيكي سوراro face zuwan mala'iku ko kuma zuwa na umarnin ubangijinka na al'amarin ubangijinka. Zuwan mala'iku abinda yake nufi da zuwan mala'iku shine mala'ikun azaba. Mala'ikun azaba suna zuwa da saukar azaba yayin da Allah ya yi nufin halakar da al'umma, kamar yadda Allah madaukakin sarki ya saukar da mala'ika Jibril da Mika'il ga wato alƙaryar annabi Lut. Kaketa mala'ika Jibril ya aiko mala'ika Jibril ya ɗauke ta da gefen fikafikinsa guda ɗaya ya sama da ita ya kifa ta, sannan aka yi musu ruwan duwatsu. Ko kuma kamar yadda ya zo Allah ya turo shi ga mutanen Samud, kamar yadda ya zo a cikin Asar kan cewa ya yi musu saiha, ya yi musu tsawa, wanda wannan tsawar ta fitar da ransu daga tugunan. Suna zaune a cikin gidajensu suna nan ba abin da ya same su, su aka halakar, amma halakar bata taɓa abin da suka gina ba. Tsawa ce kuma aka yi, amma saboda tashin hankalin wannan tsawa ɗin sai da ransu ya fita. Kasan akan samu yara da suke da waɗansu iyaye wato masu faɗa da idan uban ya yi tsawa sai ga yaro yana fitsari. To tsawar mala'ika Jibrilu ita ga abin da ta yi, ta halakar da al'umma gabaki ɗaya. to shine zuwan mala'iku ko kuma zuwan mala'ikun azaba yayin da Allah yayin da an suka zo daukar ransu akhriju anfusakum alyawma tujzauna azabal hun bima kuntum taquluna ala Allah ghayra alhaq wa kuntum an ayati tastajibun kamar yanda ya gabata a cikin wannan sura zuwan mala'ikun azaba yayin da suka zo daukar ran kafirai shine hal yanzuruna illa an ta'tihum almalaika wato bayan hujja ta zo da kuka ce hujjar ta zo ba ku bita ba to me kuke sauraro to ba fa abinda kuke sauraro don wannan istifham ne na wato na at-taqrir ba abinda kuke sauraro fa sai wannan shine zuwan mala'iku kuma da sannu za su mala'ikun azaba aw ya'ti rabbuka ko kuma ubangijinka yazo muka fassara shi da abinda ke cikin suratul nahl da cewa aw ya'ti amru rabbik wannan kuma yana nan a cikin uslubin larabci ya zamanto kan cewa ashafi mudaf a tsayar da mudaf ilayhi mahallin sa وما يلي المضاف ياتي خلفا عنه في الاعراب اذا ما حذف كما واسال القريه كتنبيه القريه اي كتنبيه متانن القريه سوداك او ياتي ربك او ياتي بعض ايات او ياتي امر ربك امرن ubangijinka yazo wadansu malamai sun tafi akan cewa wannan a zahirin sa take kuma wannan ishara ne ga shi ma abinda ya tabbata a cikin alqur'ani cewa au ya'tiya rabbuka ko kuma ubangijinka yazo ishara ne ga zuwan ubangiji domin hisabi ranar alkiyama domin wannan yana daga cikin abin da alqur'ani ya tabbatar da shi Allah ta'ala yace hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi hulalin minal ghamam da kuma inda Allah ta'ala yake cewa waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijinka yazo mala'iku ma suka zo sahu sahu ranar alkiyama yaya Allah maji'in sa yake zuwan Allah yaya yake wannan ba za mu iya gane shi ba domin ba za mu iya taba fahimtar sifar Allah ba a hakikaninta domin laysa kamithlihi shay bai kama da makhlukat ba saboda haka yana daga cikin sifofin Allah da muke tabbatarwa mu ambace su a bisa ba wanda ya san hakikanin kaifiyar sifar Allah ta yanda yake zuwa in ba shi ba amma muna tabbatarwa muna gaskatawa kamar yanda yake daga cikin sifarsa zai zo ranar alkiyama zai zo domin hisabi to wato suna jiran ranar alkiyama ne ta zo Allah ya zo a bidirar da su a gaban Allah sai a lokacin ne za su yi imani aw ba aw ya'ti ba'd ayati rabbik ko kuma suna jira wadansu daga cikin ayoyin ubangiji ayoyi wadanda yake idan sun zo saboda ayoyi wadanda yake sunnar Allah idan suka zo to babu wanda a lokacin nan kuma koda mutum yayi imani imaninsa ba zai amfane shi ba kamar yanda Allah ta'ala yake cewa wa in kadu la yastafizunaka min al-ard liyukhrijuka minha wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wato sunna man wanda ta gabata ta ubangijinka cewa yayin da mutane suka ce to za su fitar da manzanni daga cikin gidajen su to lokacin nan to shine a kuma karshen su sai ya riga ya zo sai Allah madaukakin sarki ya halaka su a in Allah ta'ala ya aiko aya wanda yake za ta nuna gaskiya balo-balo to a lokacin nan duk wanda bai imani ba idan yayi imani a lokacin da ganin wannan ayar imanin ba zai amfane shi ba shine a yazo a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yace na'am la taqumu sa'atu hatta tatlu ash-shamsu min maghribiha sa'ar al-qiyama ba za ta tashi ba har sai rana ta hudo daga inda take faduwa fa idha tala'at idan ta hudo daga nan amanan nasu kulluhum dukkan mutane sai su imani wa zalika hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amadat min qabl sai annabi ya karanta wannan aya sallallahu alaihi wasallam to alwan nan shine lokacin da imanin rai wanda bai yi imani ba zai amfane shi ba wato shine wannan ɗaya daga cikin wato akwai daga cikin ayoyin sa'ar alkiyama waɗanda yake idan suka zo ba imani ba zai amfani ba daga ciki shine hudowar rana daga mafadarta a lokacin idan rana ta hudo daga inda take faduwa to a lokacin nan duk wanda kowa zai ganta to duk wanda yace a lokacin nan zai imani ko yayi imani imaninsa ba zai amfane shi ba haka idan da yayi imanin amma bai tsina na komai ba na aiki na gari to wannan rashin tsina na aikin da yayi idan ya ce zai aiki na gari a lokacin wannan aikin ba zai amfane shi ba za a rubuta masa ba domin fa'idar bin Allah shine ya zamanto kan cewar ka bauta masa bil ghaib a jarraba imaninka shin zaka gaskata baka gani ba amma ka gaskata annabi tamkar shi ko ya gani kai zaka zamanto iyakacin gaskatawanka kamar yanda yake shi ya gani ne ko kuma wato gaskatawar da kan cewa shi ya gani sai kai amma yanda ya zamanto kan cewa an nuna maka to babu sauran ibtila'i kuma ai babu sauran jarabawa ko jarabawa ce ta aji yanzu me ake idan aka ce an yi leakage me ake ba so ke jarabawar ake ba za a yi jarabawa ba amfani saboda an kawo an saddiga ta nan kowa ya gani to haka zalika yayin da Allah ya kawo aya wanda yake mutun zai gani iri-iri to lokacin nan tuba an rufe shi kamar gargara ne innama walaysat at-tawbatu 'ala alladhi walaysat at-tawbatu lil ladina ya'maluna as-sayyi'ati hatta idha hadara ahaduhum al-maut qala inni tubtu al-an wal ladina yamutuna wa hum kuffar tuba baya kasancewa ga wadanda suka aikata mummuna hatta idha hadara ahaduhum al-maut har sai idan mutuwa ta zo ma dayan su qala inni tubtu al-an sai yace yanzu na tuba me zuwan mutuwa yake gargara shine ibn umar ya ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana karban tuban yuqbalu tawbatu ahadikum ma lam yugharghir za a karbi tuban dayan ku matsawon bai kai gargara ba shine yayin da rai yazo yana neman fita lokacin da ido ya kafe ya ga mala'iku to a lokacin nan ko ya ce kamar yanda fir'aun ne yace amantu billadhi amanat bihi banu isra'il Allah yace al'ana waqad asaita qabl yanzu kuma to wannan kai ma kana jira ne ya zamanto sai kaga irin ta fir'auna kaga azaba quruda mun kaga mala'ikun mutuwa kaga mala'iku yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idin lilmujrimin ranar da suke ganin mala'iku babu bishara a wannan rana ga mujrimai domin sun san cewa wuta za su tafi to haka nan idan wannan aya ta bayyana yayin da rana ta bullo ta yamma mutane suka ganta kowa zai imani to a lokacin nan wanda da bai imani ba zai amfane shi ba haka zalika wanda yayi imanin amma bai tsina da komai ba na alkhairi shi ma wannan ba zai amfane shi ba na'am
innal ladina fawwaqu dinahum wa kanu shi'an latta minhum fi shay'in إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون
الله يشي إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا حقيقة وأن تسكى ررب الدين سكى زمن تو قنجيا قنجيا لست منهم في شيء تو باكا تشكنسو أتشكن ونعبو باكا دقاقريسو أتشكن ونعبو إنما أمرهم إلى الله الأمر سوجن الله كأيكي ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون sannan da sannan zai ba su labari na abinda suka kasance suna aikatawa wato wanda suka rarraba addinin su sune mushrikai wadanda suka rarraba addinin su wanda yake da guda ɗaya ne addinin annabi Ibrahim suka rarraba kansu suna bauta ma wadansu suna bauta ma rana wadansu suna bauta ma wata wadansu suna bauta ma hubal wadansu suna bauta ma lata wadansu suna bauta ma uzza kowa da irin kowace kabila tana da gunkinta kuma kowane gunki yana da irin abin da ake masa na ibada sha'anin addinin Allah ko ba haka yake ba sha'anin addinin Allah ya hada mutane akan iman aqida daya shari'a daya sabanin fahimta wajen bayanin hukunce wanda yawancin su a cikin mu'amala yake yawan sabanin malamai a cikin mu'amala yake wannan yana daga cikin tausiya amma kuma gaskiya daya ce hatta a cikin mu'amala amma Allah madaukakin sarki ya bada dama ra'ayi ya bambanta wajen wato fahimta na yadda shari'ar Allah wajen fahimtar shari'ar Allah wajen fahimtar hukuncen Allah domin kada ya takura ma mutane domin kuma mutane su samu albarkar samun lada domin yayin da mutane suka yi kokari su fahimci hukuncin Allah wanda yayi kokari ya fahimci gaskiya kuma ya dace da hukunci wanda yake shine daidai yana da lada biyu wanda kuma ya kokari amma ya kuskure yana da rada daya saboda an san nufinsa shine alkhairi amma gaskiya guda daya ce haka Imam Malik yace da aka ce masa sabanin sahabbai kowanne kai duk daya ne yace gaskiya daya ce saboda kowa ya kokarin gane wannan gaskiyar kuma akwai hikima a cikin wannan saboda tausiya a cikin addini yanzu kamar yanzu ne sai ka ga kan cewar wani lokaci wani hukuncin abinda da ya zamanto wani hukuncin a cikin madhabar Abu Hanifa sai ga yafi dacewa da halin da al'umma take ciki yanzu sai ga akwai tausayi ga al'umma sabanin a ce madhaba ɗaya ce fahimta ɗaya ce amma wajen asalin a rarrabu wajen asalin addini wajen aqida ko wajen to wannan tabi'ar mushrikai ne shine wanda Allah ta'ala ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallam latta minhum fi shay baka daga cikin su a cikin wani abu kamar yanzu kaga waɗanda suka kirkiro bid'o'i a cikin addini kaga ba abin da suke illa rarraba addini kowa da irin hanyarsa kowa da irin tasa ibadar kowa da irin nasa tsarin kowa da irin tasa tsamarar kowa abubuwa waɗanda suke ba su da asali a cikin addini wanda duk za su rarraba kan mutane to addini ba haka ya zaga gaba ba Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam waɗanda suka mai da addinin su haka kungiya kungiya to kai baka daga cikin su a cikin wani abu al'amarin su yana wajen Allah wato ma'ana kada ka ce zaka tsaya kanka gane me hukuncin su kai dai baka tare da su baka hanyar su ci gaba da hanyarka kyale al'amarin su wajen Allah kada ka tsaya kana ta cewa kai ka tabbacewa yaya karshen su zai kare karshen su yana wajen Allah kuma Allah shine zai ba su labarin abinda suka kasance suna aikatawa na'am
man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalina wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun
Allah yace man jaa bil hasanati falahu 'ashru amsalha wanda duk yazo da kikkiawa to yana da goma na wato tamkarta wannan kyakkyawar za a rika kamar yayi gomanta ne waman jaa bi sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wanda ko yazo da mummunan aiki fala yujza illa mithlaha ba za a saka kufate kwace sai wato gurgudanta sai tamkarta wa hum la yuzlamun ba za a cuce su da komai ba alhasana abinda ake nufi shine imani da dukkan wani aiki salihi alhasana abinda aiki salihi shine aikin da yake an yi shi dan Allah kuma ya dace da shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce hasana ba kai ne zaka ce wannan abin kyakkyawa bane abinda yake kyakkyawa a wajen Allah da manzonsa sallallahu alaihi wasallam shine kyakkyawa to duk wanda yayi Allah zai rubanya masa wannan yana wannan isani ne ga karimcin Allah jalla wa ala kamar yanda yazo a cikin alhadith alqudsi wanda Bukhari da Muslim suka ruwaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake ruwaitowa daga ubangijinsa yace inna rabbakum azza wa jalla rahim ubangijinku azza wa jalla mai jin kai ne man hamma bi hasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasana wanda ya niyyar aikata alkhairi guda daya bai aikata ba za a rubuta masa kyakkyawan aiki guda daya fa in amilaha in ya aikata kutibat lahu ashara sai a rubuta masa goma yayi ila 700 dhi'fin ila ab'atin katira ya zuwa ga ribi 700 da ma kuma ab'atin katira ribi sama da haka dayawa aiki ne guda ɗaya sai ga sadaka ce guda ta naira ɗaya kai sai ga ranar alkiyama an ci kai sadakar naira 700 a'a sai ya ta zama to naira 700 falala Allah mala wa man hamma bi sayyi'a wanda ya niyyar mummunan aiki falam ya'malha bi aikata ba kutibat lahu hasana sai a rubuta masa kyakkyawa yayin niyyar zai cuta yayin niyyar zai sa abin yayin niyyar zai wani babban sako sai ya ji wa'azi sai ce kai ashe haka ne ashe yanzu ba wata kila ma kafin na je ma mutuwa ta zo sai ce Allah na tuba to sai a rubuta masa kyakkyawan aiki fa in amilaha idan ko ya aikata kuti sai a rubuta masa mummunan aiki guda daya aw yamhuha Allahu azza wa jalla kuma Allah ya shafe ta wala yahliku ala Allah illa hali ba ni halaka a wajen Allah sai halakake wato sai idan mummunan aikin da kake yi ka rubanya shi akalla sau 10 akan kyakkyawan aikinka sannan shine zaka halaka yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha in kai mummuna kai kyakkyawa sai ta shafe ta bayan ma ta shafe ta sai ta mata multiplication effect sai ta rubanya ta sake rubanya ta ya zama to kyakkyawan wato kaga kenan in dai mutum ba halakakke bane to aiko ya kamata a ce kyakkyawan sa sun fi mummuna tunda kyakkyawan rubanyawa ake ita ko mummuna ɗaya ne bayan ma kuma ɗaya ne hatta wanda ba a yi ba ma aka tuba sai ta zama to a janibin kyakkyawa saboda haka babu mai halaka a wajen Allah sai wanda yake halakakke Allah ya kiyashe mu sannan Allah ta'ala yake wanda ya zo da mummuna abinda ake nufi da mummuna shine abinda yake na saban Allah duk abinda yake saban Allah ne tun daga kafirci har ya zuwa ga karamin sako duk sayya'ani na'am
qul innani hadani rabbi رزقي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم kace ya rasulullah lalle ni hakika ubangiji na ya shirye ni zuwa ga tafarki mai kake dinan qiyama wannan tafarki shine addini wanda yake mai kake babu karkata a cikin sa millata ibrahima kuma wato shine addinin annabi ibrahim hanifan shi ko annabi ibrahim hanifi ne mai karkata ne ga barin dukkan abin da yake wato ƙarya da bata wama kana minal mushrikin bai kasance daga cikin mushrikai ba قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين كشي للي صلاتا دا ينكانا دا رايواتا دا متوانا دكا ننسك الله ني أبنجدن تالكي لا شريك له بابا أبن بوتا أغريش بابا أبن تاريا أغريش بذلك أمر دا ونن أكا أمرتيني وتشيني توحيدي وأنا أول المسلمين كما نيني فرقم وإن دسك مسلمين تا annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi wannan shine wato ka'idar addinin musulunci wato annabi sallallahu alaihi wasallam bayan din ya bayyana irin batan da ke ciki na irin batan da kafirai suka yi kuma ya bayyana shari'ar Allah sai aka kare da kan cewa gagin shiken abinda nake akai gagin shiken sakona shine shine addini ina kan addini batotar mi kake babu karkata a cikin sa kuma addinin nan shine wannan addinin da ya dade na annabi ibrahim shi ku addinin annabi ibrahim shine addini wanda yake batotar mai karkata ga barin shirka da dukkan bata domin da haka annabi ibrahim yayi suna a wajen mushrikai a wajen yahudawa a wajen nasara kanti shine wato jagoran masu tauhidi shine jagoran almuwahhidin sannan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah yace masa kace sallata da nusuk ina annusuk shine ibada amma yawanci ana amfani da annusuk wajen ma'ana yanka da ayyukan aikin haji shi yasa kuma abinda yake karfafa cewa yanka ake nufi anan wajen saboda suratul kautsar da Allah ya ce fasalli li rabbika wanhar kai salla ga ubangijinka kuma kai yanka wato yanka saboda shi yanka yana ɗaya daga cikin alamomin addinai li kulli ummatin ja'alna mansakan hum nasiku kowace al'umma mun sanya mata ibadata ta yanka da suke yanka da shi daya daga cikin ginshiken addinin yahudawa shine yanka da inda ake yanka da inda ake kwantar da dabbar da inda ake yanka ta in an yanka ta da inda ake fede ta duniya daga cikin ginshiken addinin annabi Musa annabi Musa kuma kuna gani yanzu addinin ɗan bori kowane bori da za a yi akwai yanka da ake yi wani yankan ma yafi karfin a yanka dabba mutum ake yankawa addini ko kun ga wannan shine addini al-mu'awwaj kenan karkataccen addini wani addini ne zai sa a yanka mutum wanda yake mutum mai cewa la ilaha illallah zai sa a yanka shi amma addinin arna akwai yankan mutum a ciki shi sa yaran mutane suke bacewa masu addinin arna ne suke daukan su to kowace al'umma tana da yankanta na addininta to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam kace to ni da sallata wanda yake shine kashin alakata da ubangijina domin ita ce ginshiken addini da kuma yankana da nake wanda yake shine alamar addinin da nake akai sallata ta Allah ce yankana da nake na Allah ne bana yanka ga gunki bana yanka ga rana bana yanka ga wata bana yanka ga wani aljan banka ga shaytan tunda kun san masu boton shaytan din yana bayyana a gare su yayin da yake bayyana sai su wannan yankan ku je ku karanta black magic ku ga abin da suke faɗa wama hayaya da rayuwata ma ga baki daya wama mati da mutuwata wato duk ayyukan da nake a rayuwata da kuma duk ayyukan da nake yi da zan mutu a kansu da bayan ma na mutu nake kaunar suna nan shine ayyukan da yake mutum ayyukan da suke na bayan mutuwa sune kamar sadakatun jariya da ilimi wanda ake amfana da shi da ta salihi duk wannan duk na Allah ne ubangijin talikai ba a ce ba a yi taqdimin wato ba a yi hasr ba a cikin wannan wato ba a ce ba na kowa bane sai na Allah saboda za a biyar da la sharika lahu sai ya zamanto tauki maimakon ai taukidi na lafazi wato maimakon ai taukidi na lafazi sai ake taukidi ma'anawi aka ce babu abokin tarayya a gare shi a cikin wannan wato a cikin sallar da nake wala a cikin yankan da nake wala a cikin ayyukan da nake a rayuwata wala a cikin ayyukan da nake mutuwa a kansu babu abokin tarayya ga Allah wanda yake nuna wato ma'anar tauhidi kenan shine ma'anar tauhidi shine kada kai shirka a cikin tauhidul uluhiyya wannan shine tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin abin da kake ma Allah wa bidalika umirtu wa ana awwalul muslimin da wannan aka umarce ni shine tauhidi kuma ni ne farkon musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam shine farkon musulmi a cikin al'ummarsa shine farkon wanda domin ba haka dukkan annabawa suke ba cewa suke ku musulunta sannan su su loke ba kamar yanda wato shugabannin duniya suke cikin duniya kuje ku yi ta hakuri su kuma ba su hakuri to su ku annabawa ba haka bane za su ce abu Allah su ne farkon masu bin Allah a sallama ma Allah su ne farkon masu sallama ma Allah na'am
قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو جعلكم خلائف ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم
Allah yace kul a ghayra Allahi abghi rabba kace shin wani Allah zan nema ya zama shine ubangiji na wa huwa rabbu kulli shay alhaliku shine ubangijin dukkan komai wala taksibu kullu nafsin illa alaiha duk wani rai baya yin aiki face akan kansa wala tazir waziratun wizra ukhra wani rai mai daukan nauyi ba zai dauki nauyin wani rai ba thumma ila rabbikum marji'ukum sannan kuma makomanku ne fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun sai ya baku labari da abinda ku kusance kuna sassabawa a cikin sa wa huwa alladhi ja'alakum khala'ifa al-ard kuma shine ya sanya ku masu marema waɗanda suka gabata a bayan ƙasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat ya daukaka sashin ku akan sashi da darajoji masu yawa liyabluwakum fima ataakum domin ya yi muku jarabawa a cikin abinda ya baku na ni'imomi inna rabbaka sari'ul iqab lallai gaggawar ukuba ne wa innahu laghafurur rahim kuma lallai shi tabbas hakika mai yawan gafara ne mai yawan jin kai wannan shine abinda Allah ya rufa wannan sura da shi wato Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ka ce ma waɗannan mushrikai wanda ba su yadda su ikhlasin ibada da Allah ba su yadda su dogara ga Allah shi kadai ba ka ce to shin wani Allah zan nema in ba shi wani Allah zan nema ya zamanto shine ubangiji na da dogara a kansa ba Allah ba alhali ko shine ubangijin dukkan komai mai kula da komai mai tsare azurta komai mai jujjuya al'amarin komai ai wato ba zan dogara ga wani ba illa a kansa ba zan koma ga wani ba illa ya zuwa gare shi wannan shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sannan yace wala tasibu kullu nafsin illa alaiha wani rai baya daukan wato baya aiki face akan kansa haka zalika wani rai mai daukan nauyi ba zai dauki wato wani rai mai laifi ba zai dauki laifin wani rai ba wannan rana alkiyama kenan kowa abin da yayi dan kansa ba zai dauki nauyin kowa ba kowa ba zai dauki ba za ta dauki nauyin ubanta ba za ta dauki nauyin danta ba da ba zai dauki nauyin iyayensa ba sannan Allah ya ce ya tabbatar da cewa gare shi za mu koma sannan ya sifanta ya bayyana sifarsa kan cewa shine wanda ya sanya mu masu mare juna wato jilan ba da jil tsara bayan tsara waɗannan su tafi sai waɗansu su tuhu yanzu kaga tsaran wato kakanninmu yanzu kusan zuwa ƙarshe to sannan kuma zai zo kuma tsaran iyayenmu shi za ka ga mutum dattijiya ta so a unguwa ya juya ga duk wanda suka yi wasan duk wanda aka yi musu kaciya tare duk sun mutu sun tafi waɗansu sun zo kuma rayuwa ake sai ya zamanto ɗan kallo yana gani ya gan shi cewa fa ba rayuwar ba shi ne ba shi ya ƙare an ƙare da shi dan duk waɗanda suke yi waɗanda da su ne wani abu su ne manya su ne masu jujjuya al'amura ba a kulle komai sai da su yau duk ba sa nan saboda haka sai ya zauna yana kallon waɗanda yake sun zo baya al-khalaq waɗanda suka zo daga baya su ne suke komai dan wannan ya nuna kan cewar ba ku ne kuke juya al'amarin wannan kaunin ba zuwa da ku ake a tafi da ku kuma da yazo da ku din ya sanya ku khala'is sai ya dauka sashin ku akan daraja ya dauka sashi akan sashi waɗansu Allah ya ba su yawan ya ba su ilimi ya ba su karfi ya ba su dukiya ya ba su mulki ya ba kuma ya dauka su akan daraja alfarmar da ya ba mu wani ba zai tike da alfarmar da ya ba mu wani dayan ba duk wannan domin me yayi li yabluwakum fi ma ataakum dan yayi muku jarabawa a cikin abin da ya ba ku duk abin da Allah ya baka na ni'ima matsayi ne dukiya ce mulki ne ilimi ne karfi ne jarunta ce kyauta ce duk wani abu da Allah ta'ala ya baka dan ya jaraba ka ne a cikin abin da ya baka dan ya gani me zaka yi ma Allah yaya zaka yi da wannan ni'imar to sai yace ya tunatar da mu da sifarsa wanda da shine Allah ya rufe surar da su inna rabbaka sari'ul iqabi ubangijinka mai gaggawar ukuba ne dan haka ku ji tsoron sa mai gaggawar ukuba ne yanzu baina lahzatin cikin kibtawa sai Allah ya maka ukuba kana yin laifin Allah bai yafe in Allah bai nufin ya gafarta maka ba nan da nan sai Allah ya maka ukuba kuma ukubar sa ne wa innahu lagafurur rahim kuma lalle shi mai yawan gafara ne mai yawan jin kai a cikin wannan kun ga da yace inna rabbaka sari'ul iqab sai ya tawakili da inna kawai sai ubangijinka lalle mai yawan ukuba ne amma da yazo wajen gafurur rahim wajen gafararsa da jin kai sai ya takidi da abubuwa guda uku yace inna sannan yace ya kawo lam almuwaqqi'ata lilqasam mai shimfiɗa da rantsuwa yace lalle ubangijinka wallahi mai yawan gafara ne gafurun kuma sai ya akkada shi da rahim kan goma akidatu salas tawkidi da abubuwa guda uku dan mu rinka rinjayar da kaunarka akan Allah a bisa abinda zai sanya ka ya zama to baka kaunatar Allah duk laifinka duk abinda kai ka tuna cewa innahu lagafurur rahim ya akkada shi dan kada ka ɗebe kauna Allah so yake a taho ga zuwa gare shi Allah so yake a taho a shiga hanyarsa gabaki daya Allah ba so yake yi wa mutane ukuba ba ma yas'alullahu bi azabikum in shakartum aw amantum me Allah zai da ukuba gare ku in dai kun yi shukura kun gode ma Allah kuma kun yi imani saboda haka a cikin wannan akwai taglibin janibin raja rinjayar da janibin kaunar rahmar Allah jalla wa ala wanda haka ake so mumini yayi dan ya zabura wajen aiki domin idan ya zamanto kancewar kana ta ganin laif kana ta ganin wato janibin jalalar Allah da tsananin ukubar sa da kuma gaggawar ukubar sa to shedan sai ya shigo maka ta nan wajen ya sanya ka ka ɗebe haso ka rahmar Allah kace ai dama kai ka ce asra'in irin ya kawo maka dai abubuwa na waswasi wanda da yawa zaka ji mutane suna zuwa ana muna jin irin tambayoyin da ake zuwa ake mana na waɗanda zaka ji irin shedan ya zo ya yi tasiri a kansu ya sa musu kunuɗi yanke kaura daga rahmar Allah wanda har ya sanya su shiga cikin wata hanya ko su shiga cikin hanyar shaye-shaye ko su shiga cikin hauka da sai an kai su a yankin hauka ce ciburan duk wanda yake yana daga cikin adawar shedan da yake mana to shi ko Allah madaukakin sarki yana soyar da mu kansa yana bayyana mana ihsanin sa dan mu so shi mu kara kaunatar sa kuma a cikin wannan ya dace Allah madaukakin sarki ya bude surar da yabo gare shi yace alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ya cancanta ga Allah to sai ya kare da abinda yake zai tabbatar da cewa yabo ya cancanta gare shi wa innahu lagafurur rahim wanda yake da wannan sifar shine abin yabo haka alhamdulillahi rabbil alamin mun kara wannan sura sai kuma Allah ya kai mu gobe zamu tashi suratul a'raf insha Allah allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim innaka hamidum majid allahumma barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahim wa ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid kafin mu rufe da addu'a an tunatar mun da wato sanarwa akwai abin da muka saba yi a cikin wannan majalisi di shekara mukan tara kayayyaki da sabulai da abin da ya sauka na kuɗi da kayan abinci mu kai ma ƴan uwanmu da suke tsare a gidan yari to wannan shekarar saboda yanayin tsaro yanda da mukan yi kamar mota ɗaya biyu mu tafi wannan ba zai yiwu ba in ce za su ba da dama ne ga kawai iyakacin mutane kaɗan huɗu ko biyar su je to amma duk da haka muna nema tsakanin yau da gobe da Allah duk wanda yake da taimako ya kawo wanda za a harhaɗa a sai kayan aje a kai musu a domin tunawa da ƴan uwanmu la'allah mu ma Allah madaukakin sarki ya saukar mana da rahama akan rahamar da muka ji ta su wanda ya ji kan waɗansu Allah zai ji kansa saboda haka da yau da gobe insha Allah za a kawo kamata ya ce lokacin da za a fara karatu an sanar dan ai yawo da kwando ana sanarwa to amma gobe lokacin da za a fara karatu akwai kwando da za a yawo da shi saboda masu bada kudi su sa wanda kuma za ta kawo kayan abinci ko sabulai ko tifati ko bargo da qur'ani yawa qur'ani suna bukatar qur'ani dan yanzu wato har ya kai saboda rashin qur'anan karatu da suke da shi a cikin wannan watan na azumi sai a dauki qur'ani daya a kai shi wato abin nan daki guda ya ake ce masa ambar dinnan hall guda daya inda suke aje daki guda daya wanda yake shi ma fa aka kai guda daya din wannan zai karanta ya bayar ya ba ma din ya karanta ya ba ma din sannan dauka akai wani ambar din sannan dauka akai wani ambar saboda babu qur'ana da Allah saboda haka muna bukatar waɗanda suke da alqur'anai kwasa akai su ma nan namu na cikin masallaci wanda suka yawa ladan sai a rage a samu akai musu dan samu kuma ka san shi albarka karatun alqur'ani ya ɗaya daga cikin abubuwan da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata a cikin as-sadaqatul jariya cikin hadisin Ibnu Majah idan mutun ya mutu ba abin da yake bin sa illa yace waladu salihin yad'uluhu aw mushafan warrafa ko mushafi alqur'ani da ya bar shi gado a rinka karanta shi bayan sa yana daga cikin sadaqatul jariya saboda haka da yau da gobe insha Allah za a yi domin rana asabarin Allah ya kai mu za mu je mu kai wannan ranar Lahadi insha Allah ran asabar za mu je mu kai wannan ziyara insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وانصرنا على من عادانا اللهم فرج همومنا واكشف غمومنا ونفس قربتنا واقض حاجتنا اللهم اقض حاجة كل من أوصانا واستوصانا بالدعاء يا رب العالمين اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.